Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci, da fatan kun tashi lafiya. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Cikin shirin za a ji cewa shugaban ƙasar Ukraine ya rattaba hannu kan wata doka da ke bayyana cewa tattaunawa da shugaban Rasha ya zama abu mara yiwuwa. Sabon jirgin dakon jiragen yakin Amurka ya fara tura jiragensa na farko don horar da ƙawayen Amurka. Sakamakon ƙaruwar tashe-tashen hankali a duniya. Ƙungiyar ƙa'idar reshen yankin Sahel ta yi kirarin kai hari kan ayar motocin Burkina Faso wanda ya kashe sojoji fiye da 10 a watan jiya.
To, kanin labaran duniyar kenan. Yau 5 ga watan Oktoba rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da malamai a duniya. To, kowane irin hali malamai suka tsinci kansu a wannan rana a Najeriya?
Muna cikin wani hali, sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Sallarinka ba ka samu shi a kan kari.
Ba malamin da a sani na da zai so ya yi wata 7 bai yi aiki ba.
Yayin da a Najeriya ake ta shirye-shiryen tunkarar zaben 2023, hukumar da ke tabbatar da wanzar da zaman lafiya tsakanin al'umma a jihar Kaduna ta gudanar da wani taro inda ta yi wannan kira.
Mun yi kira da babban murya ga al'umman jihar Kaduna su tabbata an yi waɗannan abubuwa cikin kwanciyar hankali da lumana da fahimtar juna, ba tare da tashin hankali ko aibanta wani sashi na wannan al'umma ba.
Muna kuma tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyina zai gabatar. Amma fa duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya rattaba hannu kan wata doka a jiya Talata, inda ya bayyana cewa tattaunawa da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya zama abu maras yiwuwa, biyo bayan yunkurin da Putin ya yi na mamaye yankuna huɗu na Ukraine. Kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya shaida manema labarai cewa Rasha za ta jira har sai Zelensky ya sauya ra'ayinsa, ko kuma har sai sabon shugaban ƙasar ya kalɓi mulki a Ukraine. A halin da ake ciki, fadar White House ta ce shugaban Amurka Joe Biden ya tabbatar wa Zelensky a wata wayar tarho cewa Amurka ba za ta taɓa amincewa da ikirarin Rasha na mamaye yankin Ukraine ba. Biden ya kuma ce Amurka a shirye take ta ɗauki mataki mai tsanani kan kowane mutum ko hukuma ko kuma ƙasa da ke goyon bayan da'awar haɗewar Rasha. Bugu da ƙari, Biden ya shaida wa shugaban Ukraine cewa Amurka ta ƙara aika wa gwamnatinsa ƙarin tallafin dala miliyan 627 na kayan yaƙi don taimaka mata wajen kakkaɓe mamayar Rasha na watanni 7, wanda ya kawo jimlar taimakon makamai zuwa sama da dala biliyan 17.5 tun daga watan Janairun 2021, lokacin da Biden ya hau mulki. Sabon jirgin dakon jiragen yakin Amurka ya fara tura jiragensa na farko don horar da ƙawayen Amurka da kuma sintiri a cikin tekun Atalantika sakamakon ƙaruwar tashe-tashen hankula a duniya. Jirgin na USS Gerald R. Ford ya fara jirgin jiragen a yankin arewacin Atlantic a ranar Talata a matsayin babban jirgin da ke dakon jiragen yakin da suka hada da jiragen ruwa shirin na kasashen NATO da na Amurka da dama, da kuma wani jirgin ruwa na ƙarƙashin ruwa. Za mu yi amfani da tekun Atlantic gaba daya a matsayin wurin wasanmu, Captain Paul Lanzlota, komandan jirgin, ya shaida manema labarai gabanin tura sojojin. Ya ƙara da cewa za su yi dukkan ayyukansu da yake ƙarƙashin manufar sufurin ruwa. Jirgin yaƙi mafi girma kuma mafi muni a Amurka, kamar yadda rundunar sojojin ruwa ta kira shi, yana da sabbin fasahohi kusan dozin 2. An kuma sake tsarin fasalin jirgin baki ɗaya, wanda ke ba shi damar samar da ƙarin jiragen sama da kashi 30% fiye da sauran jiragen Amurka. Daga cikin sabon fasahohin da ke amfani da makamashin nukiliyar akwai wani sabon tsarin rada na gano barazana da kuma na'urar harbo jiragen sama daga cikin jirgin a teku.
To nan ba da jimawa ba za mu kawo muku karshen labaran duniyar amma bari mu duba batun ilimi. Biyar ga watan Oktoba kowace shekara rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin duba irin halin da malamai suke ciki a sassan duniya. Taken wannan shekara dai shine samun da sauyi a fannin ilimi yana farawa ne daga malamai. Zainab Babaji daga Jos ta hada mana wannan rahoto da ya dubi kan wannan rana ta malamai.
Sanin kowa ne cewa malami yana da muhimmanci wajen samar da ci gaban rayuwa ba kadai koyar da karatu da rubutu ba har ma da koyar da kimiyya da fasaha da sauran bangarorin rayuwa. Kowane hali malaman makarantu ke ciki a Najeriya.
Muna cikin wani hali sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Sallarinka ba ka samu shi akan kari.
Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe ranar 5 ga watan Oktoba kowace shekara a matsayin ranar malamai ta duniya. Makasudin keɓe ranar shine a yaba da aikin da malamai ke yi da yanayi na magance matsalolinsu. Malam Isiyaka Abdullahi da ke garin Doma a jihar Nasarawa ya ce ya share shekaru 30 yana malanta a matakin firamare.
Kayan aiki ma yanzu yana gagara kamar rijista, su chalk. Sai mun hada da mitin da iyayen yara da gwamnati suna taimaka kwatali yanzu abin ya gagara. Mafi yawa an yi ritaya ba replacement musamman mataki na primary school. Domin yau shekara na 30 kenan a wannan aiki, shekara 16 ba promotion. Ina aka zo aka yi promotion zuwa daga 10 zuwa 13 ana ce an ba mu 15%.
Kashi 15 kenan maimakon a ce kashi
15 daga cikin 100 aka bayar. Different din baya wuce 1,000. 3,000 da wannan babban rana namu na malamai muna kira ga gwamnati su tallafa da kayan aiki.
Shi ma kwamarar Joshua Balabede ya ce rashin biyan albashin malamai yana duk far da kuzarinsu na aiki.
A yanayin mu na yanzu a ce last salary namu mun karba a June watan 6 kuma muna watan 10 kuma wai za a yi World Teachers Day. Muna da iyalai, muna da yara nan muna biya musu kuɗin makaranta, muna biyan kuɗin haya, muna zuwa asibiti. Amma a ce har yanzu baka samu albashinka na watan 7 ba.
Watanni 8 kenan tun bayan da malaman jami'o'in gwamnati a Najeriya suka shiga yajin aiki. Dr. Peter Michael Das malami ne a jami'ar Modibo Adama a jihar Adamawa.
Ba malamin da a sani na da zai so yayi wata 7. Bai aiki ba. Ya shafi ilimi sosai, ya shafi shi malami kansa. Akwai bincike da muke yi da 'yan makaranta da namu na kanmu wanda mukan samu kuɗaɗe daga waɗansu gurare domin mu gudanar da shi. Idan yanzu ana yajin aiki akan rufe makarantu jami'o'i don haka waɗannan research ɗin sukan tsaya cik. Idan an ba da kuɗi aka ware kuɗi na malamai ko kuma na wani aiki, gwamnati ta tabbatar cewa an kai wannan kuɗin an yi ayyukan nan daidai bisa ga kuɗin nan. Ba wai wani ya je ya cire wani percentage ya ce a'a na wani ne ya cire. To abubuwan da suke kawo rashin jituwa kenan a jami'armu a ƙasar nan wanda kuma yana shafan ilimi matuka.
To sai dai a ɓangaren gwamnati a kullum cewa take tana iyakar ƙoƙarinta. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya ce ya zama tilas a samu ilimi mai inganci ta hanyar samun malamai ƙwararru.
I said, are you really doing quality assurance?
Yace na tambayi ma'aikatar ilimi ko suna tabbatar da ingancin makarantu kuwa.
You can build schools, but if you don't have the teachers, you are wasting your time.
Zaka iya gina makaranta amma idan ba malamai kana bata lokacinka ne. Ko a bara shugaban kasa Muhammadu Buhari ya amince da baiwa duk wani dalibi a jami'a mai hankorin zama malami tallafin naira 75,000 yayin da daliban da ke kolejin ilimi za su samu naira 50,000 don ba su kwarin gwiwan samar da ilimi mai inganci. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Ga masu kere-kere.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Ƙungiyar Al-Qaida reshen yankin Sahel JNIM ta yi ikirarin kai hari kan ayarin motocin a Burkina Faso wanda ya kashe sojoji fiye da 10 a watan jiya, in ji ƙungiyar leƙen asirin site a ranar Talata. Mayakan 'yan ta'adda sun kai hari kan ayarin motocin da ke dauke da kayayyaki zuwa wani gari a arewacin Burkina Faso a ranar 26 ga watan Satumba, kwanaki kaɗan kafin kasar da ke yammacin Afirka ta sake fuskantar juyin mulkin sojoji a karo na biyu a bana. Kungiyar JNIM ta yi ikirarin cewa ta dauki nauyin wannan harin na kwantan bauna, kuma ta ce ya haifar da gagarumin hasarar tattalin arziki ga makiya, kuma ya kai ga samar da sauye-sauye a cikin sojojin Burkina Faso wanda ya kai ga juyin mulkin soja, inji sanarwar ta site. An gano garawakin sojoji 11, sannan kuma kimanin fararen hula 50 sun bace bayan harin, inji gwamnatin da ta gabata. Sai dai wata takardar tsaron cikin gida da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya gani a ranar Talata ta bada rahoton mutuwar sojoji 27. Shugaban kasar Amurka Joe Biden ya faɗa jiya Talata cewa Amurka na shirin sanyawa Iran ƙarin kuɗaɗe a wannan makon saboda kai hare-hare ga masu zanga-zangar adawa da gwamnati kan mutuwar wata budurwa da jami'an 'yan sandan kasar suka tsare ta saboda ta ƙi rufe gashinta da hijabi. Biden a wani sharhi da ya yi ta shafin Twitter bai yi ƙarin haske kan matakin da Amurka za ta ɗauka kan gwamnatin Tehran ba, amma ya ce Amurka na tare da mata Iraniyawa da 'yan kasar Iran waɗanda suke zaburar da duniya da bajintarsu. Za su ci gaba da goyon bayan 'yancin 'yan Iran na gudanar da zanga-zangar lumana. A ranar ta biyu kenan a jere da fadar White House ta yi magana a kan Iran kan zanga-zangar adawa da mutuwar Mahsa Amini mai shekaru 22. Shekaru da dama ƙabilu da ƙauyukan Somalia sun yi ƙoƙarin bijirewa buƙatun ƙungiyar Al-Shabab ta 'yan ta'adda, waɗanda ka iya haɗa harajin da ake kira zakka na dabbobi, makamai da yara maza da za su iya zama mayaƙa. Kuma tsawon shekaru Al-Shabab tana murƙushe 'yan tawayen yankin yadda ya kamata, yawanci cikin rashin tausayi. A farkon shekarar 2018 mayakan ƙungiyar Al-Shabab sun karɓe ƙauyen Gulani a yankin Shabel ta tsakiya da ke arewacin Mogadishu, inda suka buƙaci mazauna garin da su bada gudunmawar kuɗi da bindigu da yara maza. Wani manomin yankin mai suna Hibad Al-Dasar ya ce ya gwammace ya mutu da ya miƙa ɗansa wanda bai kai shekaru 12 ba a lokacin. Al-Shabab ta mayar da martani ta hanyar ɗaukar hatsin da ya noma suka ƙona gonarsa, inji mataimakin magajin garin Kadal Muktar Muhammad Mahmud, wanda ya san shi da sardin.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar da ke wanzar da zaman lafiya ta jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya, wacce ake kira Peace Commission, ta ce duk da kokarin da hukumar ke yi game da matsalar tsaro, har-haren 'yan bindiga da matsalolin tsaro sun ta'azzara a wasu sassan jihar cikin wannan shekara da muke ciki. Hukumar ta bayyana haka ne yayin wani taro da ta gudanar, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Isa Lawal Ikara ya aiko mana.
Hukumar wanzar da zaman lafiyar da ta kira wani taron masu raɗaɗi game da maganar matsalar tsaro a jihar Kaduna ta ce tana sane da wasu yankuna da ke fama da matsalolin tsaro, amma dai tana ɗaukar matakai na ganin ta magance su. Shugaban hukumar Dr. Salim Male shi ne ya yi wa manema labaru ƙarin haske jim kaɗan bayan tashi daga wannan taro.
Cikin kusan shekara biyar da wannan hukuma ta yi aikace-aikace da dama, amma duk da haka jihar Kaduna musamman a wannan shekara ta fuskanci kalubale da dama, musamman aikata manya-manyan laifuffuka da aka yi ta samu na garkuwa da ɗan adam da farma garuruwa da angwanni, inda ake kashe mutane a barnata dukiya, a saci dabbobi da makamantansu. Muna haɗin kai da sauran hukumomin gwamnatin jihar Kaduna da kungiyoyi masu zaman kansu domin mu tabbata cewa duk wani rahoto na tashin hankali ko wani batu da zai iya tada hankalin al'umma an samu bayaninsa tun kafin wannan rikicin ya faru, kuma an fito da hanyoyin da za a yi a hana afkuwar wannan rikice-rikicen. Muna sane da damuwoyin da muke da su a wasu yankuna na masarautu da muke da su da kananan hukumomi, kuma mun yi alkawarin cewa za mu ci gaba da aiki da shugabanni na wayannan yankuna domin a kawo ƙarshen wayannan damuwoyi. Kuma akwai batutuwa manya guda biyu wanda Najeriya ke fuskanta tare da mu a nan jihar Kaduna, wato zaɓe na 2023 da kuma kidayar al'umma da za a yi. Mun yi kira da babban murya ga al'umman jihar Kaduna su tabbata an yi wayannan abubuwa cikin kwanciyar hankali da lumana da fahimtar juna, ba tare da tashin hankali hankali ko aibanta wani sashi na wannan al'umma ba.
Malam Suleiman Abdulaziz shine wakilin masu bukata ta musamman a hukumar wanzar da zaman lafiyar ta jihar Kaduna. Kuma yana cikin mahukuntan da aka yi wannan taro da su.
To a zaman da muka yi akwai wakilai na bangarori da dama ta yanda za a yi a shawo kan wannan al'amura. To alhamdulillahi ana kan tsare-tsare wanda za a kawo waɗannan duka 'yan takarkaru wuri ɗaya don sanya hannu akan takardar yarjejeniya kada a sami wani da ta zauna tsaye ko tashin hankali.
Cikin 'yan kwanakin nan dai gwamnatin jihar Kaduna ta ce jami'an tsaro na nasara akan 'yan bindigan da ke daji har ma ta ceto wasu mutane. In ji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Arwan.
Jami'an tsaro wadda suke wannan ayyukan na musamman a nan jihar Kaduna sun samu nasarar kubutar da mutum a bakwai daga hannun 'yan fashin daji wadda suka yi garkuwa da waɗannan mutanen wadda suka haɗa har da ƙananan yara. Kuma wannan abin ya auku ne a nan yankin dazuka nan da ya haɗa ƙananan hukumomin birnin Wari da kuma Cikun. Abu dai mafi muhimmanci ga dai wannan ayyukan na musamman wanda dakaru na musamman a suke yi.
Hare-haren 'yan bindiga dai ya riga ya tashi garuruwa da dama a wasu yankuna na ƙananan hukumomin birnin Gwari, Igabi, Cikun, Zangon, Katab da Giwa. Sai dai kuma ayyukan jami'an tsaro na baya-bayan nan sun so musamman da nutsuwa a zukatan wasu al'umma da ke waɗannan yankuna domin wasu sun fara komawa. Isa Lol Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 1 na dare ne da minti 16 na safe kenan, da minti 16 a can Najeriya, Niger, kamar da Chadi, a Ghana kuma 5 da minti 16. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. A cikin shirin namu na yau za ku ji tattaunawar muryar Amurka da mai mara wa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Labour, Yusuf Datti Baba Ahmed. Jama'a assalamu alaikum. Yanzu haka dai yan takarar mukamai daban-daban a Najeriya sun dukufa wajen neman goyon bayan jama'a bayan da hukumar zaɓe ta hura usur na yakin neman zaɓe a shirye-shiryen tunkarar babban zaɓe mai zuwa na shekara ta 2023. A wannan karon masu fushin baki kan lamuran siyasa na ganin fafatawar zaɓen ta zarta ta jam'iyyu biyu, saɓanin yadda aka gani a baya tsakanin ANPP da PDP da kuma APC da PDP a baya-bayan nan. Yunkurowar jam'iyyun NNPP da Labour Party ya sa masu fashin baki ganin cewa ta yi su masu yi tasiri a zaɓen ta hanyar samun ƙuri'u a wasu jihohi har ma da yiwuwar lashe zaɓe a wasu guraren. Mai marawa Peter Obi ɗan takarar shugaban ƙasa na Labour Party wato Yusuf Datti Baba Ahmed ya ce tafiyar ta yanzu ta bambanta da ta dacin baya.
Jama'an Najeriya ne kadai sun azabtu abin da ke faruwa kenan, babu wanda ke jin daɗin halin da ƙasar nan ke ciki. Kuma sai suka gaga mutum biyu sun zo sun ƙawanci juna. Mutum biyun nan suna haɗa kan Najeriya gaba ɗaya, da musulmi da ba musulmi ba, da Kirista da ɗan arewa da ɗan kudu. Yanzu ba abin da ke haɗa kanmu a Najeriya kamar tafiyan Obi Baba Ahmed. Amma kuma jam'iyyun nan biyu guda biyu da kake magana ba fa wai daga sama aka jeho su ba. Mun san su, mun san yadda aka kafa PDP, cikin kwana nawa aka kafa ta, mun san yadda aka kafa APC din nan. Gudaddun MPDP ne da suka ga babu yadda za su samu takara a PDP, da kuma mutan kudu ta yamma da suka ga bayan da za su iya haɗa kai da PDP ta wancan karin 2014-15 shi ne fa suka haɗa nasu miliyan 3 da miliyan 12 da ke bin ƙungiyar Buhari, aka haɗa 15 ɗin nan aka kai. Mu kuma muna la'akari da cewa duk abin da ke faruwa zai iya ƙara faruwa fiye da haka. Wato daga kowace jam'iyya ake samun tsantsan masu ra'ayin kishin Najeriya irin Peter Obi irina mun nuna cewa ga abin da bamu yarda da shi ba. A dalilin haka mun bar wancan tafiyar mun kafa ta mu.
Menene kuke gani ba daidai ba da har kuke wannan da'awa na cewa kuna so a baku dama ku gyara a Najeriya?
Tsaro al'ummar Najeriya gaba ɗaya bata taɓa wulakanta ba. A ce za a je ƙauye guda a yanke mutane a ɗebe su a wulakanta mata a hana manoma tattalin arzikinmu a kama da ƙarfi da yaji a karya darajar naira saboda ƴan uwan wani shugaba na amfana da dala a tai a karya. Ba mu taɓa jin irin wannan jiki sannan kuma baƙar sata na mugunta na a ƙara mana da abin da a cikin ƙasar nan ba a taɓa yi ba kamar wannan karan. Ainihin na ɗauka saboda muna tausaya wa juna ba a so mu ɓaci kowa ko gaskiya ka faɗi yanzu ɓaci yake kasancewa. Kaga dai yanzu in na ce babu tsaro a Najeriya sai a ɗauka ina ɓacin wani. Nan ko gaskiya nake faɗa wannan maganar ta riga ta tabbata an samu wanda suka alkawari a bisa ƙarya kuma sun kasa wannan ya tabbata.
Mafi akasarin tafiyan nan ta wancan mulkin da muka ce jam'iyyun biyu daga shekarar 1900 zuwa yanzu da saddada abubuwan nan suka kawo wasu daga cikinku waɗanda a yanzu kuke tafiya da su kusan tare aka yi waccan tafiyar ta kamin a raba gari. Wataƙila me yasa kake ganin a yanzu kuna iya kawo gyara tunda wasu ku da su aka faro tafiyan nan kuma su ɗin ne dai ana maganin 'yan siyasar Najeriya jujjuyawa ne kawai suke ɗaki ɗaya amma dai kawai
zan maka gyara. Kowane al'amari yana samu asali amma idan ka zo kai alkawari cewa ka san asalin abin nan kana ɗauke da amsan wannan al'amarin kuma ka lokaci ka bayar a lokacin da za ka yi magani maimakon maganin sai abin ya ƙara lalacewa. Abin da za ka yi la'akari da shi shine cewa an ɗau alkawari an kafa gwamnati a bisa a wannan alkawarin cewa za a yi maganin shi yanzu ba daidai ba ne bayan an gaza sai kuma a canza maganan cewa ai abin ya ɗauko asali tun da. Ka gani na biyu ka ce wai duk ɗaya ne wannan ba ciko daidai ne ba saboda shugaba Peter Obi shekara takwas da yana gwamna daga Abga yayi kuma yi nasara a bisa alkawarin shi da ya sauka bayan ya gama siyasar jiha yana so ya fara ta ƙasa a lokacin ne aka tilasta mishi cewa dole ya shiga ɗaya cikin waɗannan manyan kuma da aka ɗauke shi mataimakin shugaban ƙasa ba shi ne takara ba Atiku Abubakar ya takara. Atiku na neman a nan yankin wane ne ya fifice suna mai kyau sai ya ɗauko Peter Obi da ya daure ga bai iyawa a wannan karin shi ne ya fita da Labour Party. Ni kuma kana ji ko tunda na shiga siyasar nan ban taɓa shiga jam'iyya mai rinjaye ba duk da cewa ina da damar in shiga ina da mutane a wurin ban taɓa ba ANPP CPC sannan PDP lokacin da na shige ta ba ta gwamnati so ba ɗaya ba ne wannan cikon naka wannan bayanin ba wai haka ba ne amma abin da kake faɗa ya fi shafan APC a 2014-2015 gwamnati ce da ta zo ta kafu gwamnoni 24 biyu cikin 24 da suke da su daga tsantsa daga PDP suka fita suka koma APC ko wani na yayi sanata ne ya fita abin da kake faɗa APC ya shafa ba mu ba.
Duk wannan korafin da kuke yi za a iya cewa abin da APC ta yi kenan a lokacin da take yakin neman zaɓe kamin ta hau mulki wannan yasa ga baki ɗaya ta sami amincewar 'yan Najeriya abin da ake kira guguwan nan sai gashi har yanzu manazarta na lissafa da cewa har yanzu alƙawuran da aka yi ana ganin ba a ida cika su ba gaba ɗaya wanda ko kai yanzu kai
aboki na a'a Dibo in za ka faɗi gaskiya ka faɗi an yi ƙasa a gwiwa wajen cikin
shin akwai wani abu da kuke don kada 'yan Najeriya su maimaita 'yar gidan jiya ma'ana kada su koma ba ku amana wataƙila ku ma ku yi wadda wannan gwamnati shi da
tambaya mai kyau
yawa
tarihinmu za ka duba ba mu taɓa da ni da Peter Obi ba mu taɓa faɗan za mu yi abu ba mu yi shi ba da ikon Allah duk inda rashawa take ni dai an sani ba hannuna ciki duk inda cutar al'umma yake an sani an mun shaida ba ni ciki sannan ya gina jihar shi an yi nasara a bisa alƙawuran da ya ɗauka. Ni kuma ba wajen nika magana yanzu ba, na yi fice wajen ɗaukaka wani al'amari da shi wanda da shi ake gina al'umma mai suna ilimi. Har gwamnatoci na gasa da ni, har kamfanoni masu zaman kansu, har ɗaiɗaikun jama'a na gasa da ni, saboda nasarorin da Allah ya taimaka min ne wajen ɗaukaka ilimi. Kuma duk wani abin alheri da ya samu al'umma ilimi ka kawo shi, sannan duk wani abin sharri jahilci ka kawo shi. Daga nan kaɗai za ka duba ka ga an zo dab da zaben fidda gwani ana yi da rashawa, sayan ƙuri'u da waye na ce na fasa. Wannan isasshen karatu ne, ba yau kuma aka fara irin wannan abu da ya shafi rashawa da sata da sauransu in ce bani ciki.
Baka ganin ba ku kaɗai ne za ku tafiyar da gwamnati ba, ai irin wannan shari da kake magana a can baya an yi ma shugaba Buhari, ita kuma har yanzu ana ganin
a saboda ba san Buhari ba,
amma magoya bayan ne ake ba ta kasancewa.
Bari in gaya maka, mun bambanta da Buhari, saboda Peter Obi bai taɓa kama mutum ya kulle ba, ni ban taɓa kama mutum ya kulle ba, sai dai mu shigar da ƙara, alƙalai su tabbatar da gaskiyan al'amari kuma su ba da hukuncin. Wani gaskiya aka ɗauka Buhari na da shi saboda kaɗai ya iya kamin mutane ya kulle, shi ne gaskiya? Wannan ba gaskiya ba ne. Mun riga mun ce ba mu so mu taɓa kowa, kuma yanzu ba da Buhari muke takara ba, da Bola Tinubu da kuma Atiku Abubakar.
Amma jam'iyyunsu ne.
Jam'iyyunsu ne. To tunda haka ne, ko 'yan siyasa kun san da kuka saka wa mutum magana.
A mu 'yan jarida ba 'yan siyasa
ba. 'Yan jarida kai.
A nan za mu dasa aya. Sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Jumbe Hamza da ya daidaita mana sautin shirin, Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To madalla, kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice.
Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya rataba hannu kan wata doka a jiya Talata, inda ya bayyana cewa tattaunawa da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya zama abu maras yiwuwa, biyo bayan yunkurin da Putin ya nema mai yankuna hudu na Ukraine. Kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya shaida manema labarai cewa Rasha za ta jira har sai Zelensky ya sauya ra'ayinsa, ko kuma har sai sabon shugaban kasar ya kalbi mulki a Ukraine. Sabon jirgin dakon jiragen yakin Amurka ya fara tura jiragensa na farko don horar da ƙawayen Amurka da kuma sintiri a cikin tekun Atlantika sakamakon ƙaruwar tashe-tashen hankula a duniya. Jirgin na USS Gerald R. Ford ya fara jirga jiragen a yankin arewacin Atlantik a ranar Talata a matsayin babban jirgin da ke dakon jiragen yakin da suka haɗa da jiragen ruwa shirin na ƙasashen NATO da na Amurka da dama, da kuma wani jirgin ruwa na ƙarƙashin ruwa. Ƙungiyar Al-Qaida reshen yankin Sahel JNIM ta yi ikirarin kai hari kan ayarin motocin a Burkina Faso wanda ya kashe sojoji fiye da 10 a watan jiya, inji ƙungiyar leƙen asirin site a ranar Talata. Mayakan 'yan ta'adda sun kai hari kan ayarin motocin da ke ɗauke da kayayyaki zuwa wani gari a arewacin Burkina Faso a ranar 26 ga watan Satumba, kwanaki kaɗan kafin ƙasar da ke yammacin Afirka ta sake fuskantar juyin mulkin sojoji a karo na biyu a bana.
To masu sauraro, baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma anjima da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi 7 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu, inda za ku ji yadda hukumomin Kamaru suka kama wasu tsaffin fursunoni da suka yi garkuwa da wasu kananan yara, da kuma yadda hukumar da ke kula da 'yan sandan Najeriya ta sallami wasu manyan jami'anta. Kada manta a koda shi za a yi zuwa a saurari wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a shafinmu na voahausa.com.